بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وما سأل بركة بركة مدى ولن سافيا وديتي سافيا ران الله دي هدوغ وطن ربيع الآخر shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2022, a wannan masallaci da ke cikin unguwar gaskiya layout da ke nan Zaria. Kamar yadda alkawari ya gabata cewa zan zauna a nan don mu yi wa junanmu nasiha da tunatarwa ƙarƙashin matashiyar ilimi da aiki da shi, na ji ba na kuskure matashiyar ba. Wato abinda nake so na faɗi a tun farko shi ne cewa da an ce magana ne kawai akan falalar ilimi ko amfaninsa ko darajarsa, to yana da sauƙi, kusan kowa ya san daraja da falalar ilimi da amfaninsa. Babu wani mutum wanda yake da lafiyayyen tunani wanda ya rayu a cikin wannan duniya ta ɗan adam wanda zai yi inkarin falalar ilimi. Kuma ilimi ɗaya ne daga cikin falala guda uku waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki yake rabawa ‘yan adam bayansa, wanda ana ganin a ɗabi'ance waɗannan abubuwa guda uku su ne dukkanin ɗan adam da ya samu wata falala. Ba za ka ga tana da alaƙa da ɗaya daga cikin abu uku, ko kai tsaye ko kuma ta bayan fage. Idan muka kalli faɗin Allah a cikin Ali Imran, da Allah yake cewa qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkaru. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce musu la aqulu lakum indi khaza'inullahi, ba zan ce muku taskokin arzikin Allah suna hannuna ba, wala alamul ghaiba, kuma ni ban ce muku na san gaibu ba, wala qul lakum inni malak, kuma ban ce muku ni mala'ika ba ne, in attabi'u illa ma yuha ilay, ni ina bin abin da aka aiko min ne kawai aka ce shi nake bi har zuwa ƙarshen aya. Waɗannan abubuwan guda uku su ne usul na darajar da Allah yake wa mutane, ko dai ya ba su taskokin arziki, dukiya, ko ya ba su sarauta, ko kuma ya ba su ilimi. Da haka in ka kalli ɗaukacin mutanen da Allah ya ba da labari a Alƙur'ani, sawa'un da annabawa da wasu bayi ɗaiɗaiwa, za ka ga cewa da abin da Allah yake labarin darajar da ya musu kenan. A cikin annabawa akwai masu sarauta irin Yusufa, irin Sulaiman, akwai waɗanda suke wato masu mulki mai faɗi kamar shi Annabi Sulaiman ɗin, akwai wanda suke mawadata ne, Allah ya bada labarinsu irin su Ƙaruna da makamantansu. Dama kuma dukkanin annabawa sun yi tarayya akan ilimi da Allah ya saukar musu. To waɗannan abubuwan guda uku, duk wata daraja da ɗan adam yake nema a duniya, za ka ga tana komawa izuwa gare su ne. Shi yasa babu wani mutum da yake inkarin cewa waɗannan ɗayan uku ɗin nan to ɗaukaka ce: sarauta, dukiya, ilimi. Kaga ba wani abu ne da za a tsaya ita tattaunawa a kan shi ba kenan. to amma daya gabar da take magana akan aiki da ilimi to ita ce gaba mai hadari kwarai da gaske musamman muna rayuwa a wani zamani kamar yadda Ibn Mas'ud yake fada Allah ya kara masa yarda da yake cewa ya'ti alan nasi zamanu za a yi wani lokaci a nan gaba qalilun fuqaha'uhu masu fahimtar addini za su yi karanci kathirul qurra'uhu mahaddata alqur'ani kuma za su yi yawa yace yahfazuna hurufahu wa yudayyi'una ahkamahu za su haddace harafin alqur'ani kowa ya iya haddan alqur'ani yace amma suna wulakanta abin da ke cikin sa na dokoki mutane ba su aiki da shi kamar yadda muke gani a wannan zamanin da muke rayuwa babu shakka abin yana da hadari kwarai da gaske musamman muka kalli misalin da Allah ya kwatanta game da wani mutum da Allah ya bada labari wanda yake zama abin kwatance game da rashin aiki da iliminsa shine wanda yake cewa sunan shi Bil'am dan Bakura da Allah yake cewa watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تترك يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الله يتي كباس العبار ونوان دم كباش علم آيوهم فانسلخ منها سيزاري جكينش لغا كرنتوا دع الله يباشي Allah ya ce fa atba'ahu shaytan aka wayi gari shaytan ma sai dai ya bi bayan shi saboda irin halakar da yake Allah ya ce fa kana min al-ghawin ya zama daga cikin manyan halakakku Allah ya ce walau shi'na la rafa'nahu biha inda mun ga dama to da mun daukaka darajar sa ta hanyar wannan ilimi walakin akhlada ila al-ardi wattaba hawa sai dai ya kaskantar da kanshi ya usan zuciyar shi wannan yana ishara ashe in dai ilimi mutum ya samu to daukakar da take biyo baya Allah ne yake bada ita walau shina da rafa'anahu biha walakin akhlada ila al-ardi wattaba hawa Allah ya ce fa masaluhu kamasalil kalbi kwatancen shi kaman kwatancen kare ne ko ka bi shi da gudu ko ka rabu da shi zai ci gaba da yin abin nan ɗinsa hakinsa Allah yake cewa ka ba su waɗannan labarai wataƙila su yi tunani wannan kwatance ne akan wani mutum wanda kuma da malaman tafsiri suke cewa sunan shi Bil'am ibn Ba'u wanda Allah ya bashi ilimi amma yake aiki da iliminsa sai ya zama ya halaka kwarai da gaske to ne yake wannan hadarin rashin aiki da ilimi gashi kuma ko muna rayuwa a zamanin da abinda ake gani yana trending kenan rashin aiki da ilimi babu shakka wannan gaba take da hadari kwarai a cikin tattaunawa wannan shine muqaddima ta farko kenan hadarin da ke cikin rashin aiki da ilimi na biyu da abin da zamu faɗa game da ilimi a wannan tsokaci zai shafi ilimin addinin musulunci domin shi ilimi kamar yadda malamai suke faɗa shine sanin abin da kake buƙatar ka sani a bisa yadda yake a haƙiƙaninsa to kaga in muka ɗauki wannan tarihin fannonin ilimi suna da faɗi a duniyar ɗan adam kuma ɗan adam bai gushe ba yana ƙara zaƙulo ababen da bai sani ba kuma yana fahimtar su fiye da yadda na gaban shi waɗanda suka gabace shi suka fahimta sai dai duk waɗannan fannonin ilimi na rayuwa to ba su ne damuwar mu ba a rayuwa tare da cewa su ma ababe ne masu muhimmanci a rayuwar ɗan adam amma mafi muhimmanci shine ilimin addinin musulunci wanda zai sa ka san Allah madaukakin sarki ka san yadda za ka bauta masa ka kuma san yadda za ka tsira daga ainihin saɓa masa ko kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san yadda zaka yi masa biyayya ka san yadda zaka yi ma Allah tauhidi ka san yadda zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a da kuma sauran ababen da za su sa ka tsira a ranar alkiyama to abin ban sha'awa kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Abdul Barr yake faɗa yace shi ilimin da zaka bauta wa Allah abu ne mai sauƙin koya zaka iya koyan shi a cikin wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya yace amma ilimin da zaka karantar wanda zaka zama malami mai karantarwa ko mai wa'azi ko mai da'awa ko mai tafsiri ko malami islamiya ko ma wani irin malami ne inda za a buƙaci zuwa ga abin da yake wajenka yace to wannan shine wanda baya isan mutum baka taɓa samun ya buƙatar ka. To idan muka dauki wancan na farkon shine na dole ilimin da zaka bautawa Allah. Za mu ga cewa wasu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo sun zauna a wurin shi wasu mako guda, wasu wata daya, sun koya abin da za su koya sun koma garuruwarsu. Saboda abu ne mai sauki daga kan kalmar shahada zuwa koyon tsarki da alola da sallah da zikirori da abin da ya shafi idan mata ne wankan haila da wankan biki da sauransu, wato ibadoji na yau da kullum. Don malamai suna ganin hatta ibadar ta shafi zakka da aikin hajji duk da suna matsayinsu na rukunai. Don Allah bai baka wadata ba dole bane a kanka ka san su. Wanda yake da wadatar da zai je aikin hajji ko zai yi zakka a cikin dukiyarsa shine ya wajaba a kansa ya san yaya ake yin waɗannan ibadoji. Amma sauran mutane abin da zai iya zama wajibi a kansu bayan tauhidi shine sallah da azumi da kuma sauran mu'amaloli na yau da kullum. Da haka abu ne mai sauki. Amma me yasa aka wayi gari yayi karanci a cikin mutane? Saboda wasu dalilai da watakila za mu yi ta'arudi zuwa gare su. To wannan kenan ƴan uwa masu albarka, kana cika mu da abin nan wato nazariyat da theories. Bari mu ga me za mu tsinta da gaske ababen da Allah madaukakin sarki ya ambata game da falalar ilimi da kuma wasu abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ambata game da falalar ilimi. Babu laifi mu ambaci wasu nasoshi ɗaya biyu uku da za su zama matashiya da za mu iya tunawa, galibi duk mun san su insha Allah. Muna da masaniya akan cewa farko abin da suka cikin Alkur'ani shine umarni da neman ilimi. Da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ikra bismi rabbikal ladhi khalaq har zuwa faɗin sa allamal insana ma lam ya'lam. Da aka fara saukar da Alkur'ani ba a umarce shi da yayi jihadi ba, ba a umarce shi da yayi sallah ko yayi azumi ko yayi wani abu ba, sai da aka ce kan ya koyi ilimi. Ya koyi ilimi tukunna, kuma ya sani cewa ilimin nan Allah ne yake bayarwa. Don haka Allah yake masa wato umarni da yayi addu'a ya ce Allah ka ƙara mini ilimi. Da Allah yake cewa fata'alallahu al-malikul haqq wa la ta'dal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma a cikin suratul baha. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka dinga bi a hankali, kada ka dinga gaggawa idan ana karanta maka alqur'ani, mala'ika yana karanta maka kafin ya gama karantawa kana saurin kaso ka ji ka iya. Saboda kwaɗayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ne iya alqur'anin, sai zama yana bin bakin mala'ika, sai aka ce idan da bin bakin sa ya saurara sanu qri'uka falatan sa nune ba za mu koya ba ko ba za ka manta ba. To sai Allah yake ce mishi wa qur rabbi zidni ilma, ka dinga addu'a kana cewa ya Allah ka ƙara mini ilimi. Da abin da Allah zai umarci manzo sallallahu alaihi wasallama da ya roƙi Allah ya ƙara masa, da kuma duk mu sauran mabiyansa mu yi wannan roƙon, babu shakka wannan abin ya girmama daraja, wannan abu ta girmama. Sannan Allah kuma ya ware masana ilimin addininsa ya musu shaida da kan cewa su ne suke jin tsoronsa. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, lallai waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa kamar da ke cewa suratul Fatir su ne wato masu ilimin cikinsu. Kamar yadda dai muka ambata tun farko, ilimi a nan yana nufin ilimin addinin musulunci. Akwai wani take mai muhimmanci da Allah madaukakin sarki ya masu ilimi a cikin Ali Imran, fadin Allah shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah shi da kansa ya ce shi Allah din ya shaida cewa babu abun bauta sarki mahalicci guda ɗaya sai shi. Haka ma mala'iku ma sun shaida, haka nan kuma ma'abuta ilimi su ma sun shaida. A cikin dukkanin bayin Allah guda biyu ya ware ya tabbatar da cewa sun shaida irin abin da ya shaida game da kansa. Shaida cewa shi ne Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya, babu abin bauta da bisa gaskiya da cancanta sai shi. To Allah ya shaida wannan, Allah ya tabbatar da wannan. Sannan mala'iku su ma sun tabbatar da wannan, sannan kuma masu ilimi sun tabbatar. Kaga da mala'iku da masu ilimi sun yi tarayya wajen sanin martaba Allah da tauhidinsa. Haka nan kuma Allah yana cewa a cikin mujadala yarfa'illahu alladhina amanu minkum
wallazina utul ilma darajat. Allah Ubangiji yana daukaka darajar wadanda aka ba wa ilimi mataki mataki da gurgurdan biyayyar su ga Allah, gurgurdan da'ar su ga dokar sa. Wadannan kadan ne daga cikin ayoyi da suke wakiltan irin nasoshin da ke cikin Alkur'ani, wanda akwai malaman da suka yi kokarin bin diddiki na ayoyi da suke da alaka da falalan ilimi, sai da aka samu aya sama da 200, wanda kowace ku dai kai tsaye ku ta bayan fage tana nuna falalan wani abu da ke da alaka da ilimi. Waɗannan guda uku ko hudu ko biyar suna iya wakiltan jiringe waɗannan ayoyi insha Allah. Idan muka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, za mu ga cewa tana cike ne da hadisai da suke nuni zuwa ga falalan ilimi. Tun farko za mu ga cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara karantar da sahabbai shine ilimi. Duk sanda wani mutum ya musulunta, sabon musulunta, za a koya masa ilimin yadda zai bautawa Allah. Abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kenan. Idan muka kalli kissar wani matashin sahabi mai suna Amr dan Salima Abu Burayd, wanda garin su ko ƙauyen su wani gari ne a kusa da garin Madina, kullun idan baki sun zo waɗanda za su musulunta sukan yada zango a wannan ƙauye kafin su ƙaraso garin Madina su samu wuri su huta, wataƙila su sha ruwa ko su gyara jikinsu. Sai zama shi ne yaro ƙarami ɗan shekara 7 ko makamancin haka, sai a ce to je ka karaka su cikin Madina. Yakan taho tare da wannan tawaga ya rako su gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su musulunta, sannan shi kuma ya koma gida. Shi da kanshi yake ba da labari yake cewa duk sanda na rako wasu in suka zo musulunta sai in ji ana koya musu Alkur'ani, abinda ake koya musu kenan. Yace sai zama na haddace karatun Alkur'ani mai yawa. Wurin da babanmu ya ce mu ma bari mu je mu musulunta, da suka musulunta sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu idan kun koma ƙauyenku a samu wani ya muku limancin sallah, wanda ya kamata ya limancin kuwa shine wanda yafi kowa iya karatun Alkur'ani, sannan kuma shine zai dinga gabatuwa a gabanku idan za a yi sauran abubuwa da suka shafi ibada kamar sallar gawa da makamantansu. Shi da kanshi yake ba da labari ya ce a lokacin aka bincika gaba ɗaya a garin ba wanda ya iya komai ma sai ni, da haka shi aka sa liman kuma ɗan shekara 7 ne. Yace haka ya rayu har zuwa shekara 90, sanda yake magana shekarar 94, yace haka na rayu ina musu sallah ina limancin gawawwakin su tsawon shekara 94 sa'ad da yake wannan magana. Hasali ma bai rasu ba sai da ya kifa a shekara 100. Amr dan Salama Abu Burayd, Allah ya kara masa yadda. A shahid anan shine kaga duk wanda ya musulunta farkon abin da ake fara koya masa shine karatun Alkur'ani, domin shine tushen ilimi. Wanda kuma har yanzu zamu ga wannan shine tsari, duk wanda yake so ya san addinin musulunci da zaran ya sa wa kanshi niyyar koyan musulunci to ilimi zai fara nema, sawa'un sabon musulunta ne shi ko kuwa wanda aka haifa ne a cikin musulunci. Wannan yana nuna cewa ilimi shine abu na farko a cikin addinin musulunci. Sannan akwai hadisai da suka zo da yawa da suke nuna falalar wanda ya ilimi, ko falalar mai ilimi, falalar mai koyan ilimi, falalar mai koyar da ilimi. Babu laifi mai ishara zuwa ga wasu su, kamar hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yake cikin Sahih Muslim, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibnu adam qata'a anhu amaluhu illa min thalas, idan dan adam ya rasu dukkanin ayyukansa sun yanke sai abu guda uku, babu abin da zai ya samu lada tunda rayuwar shi ta kare. Amma akwai ababen da ya aikata a rayuwarsa in yayi sa'a suna iya ci gaba da samun mai da lada. Daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci au ilmin yuntafa'u bihi, ko wanda ya karanta da duk wani nau'i na ilimi wanda ake cin moriyarsa. Duk da mun ce muna magana ne akan ilimin shari'ar musulunci, addinin musulunci, amma wannan hadisin malamai suna ganin cewa ya shafi duk wani irin nau'i na ilimi. Duk wani abu da ka karantar da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cin amfaninsa za ka iya samun ladan shi ko bayan kashi. Wannan yana nuna cewa wato ladan ilimi yana iya extending beyond rayuwarka. Sabanin ladan wanda bai tikila mai yawan sallah ne, kuma yawan tilawa, kuma yawan azumi, kuma makamantansu, iya ladan iya aikin da yi ne, in ya mutu ba za a ci gaba da bashi wani lada na wannan aikin ba.
iya wanda yayi ne kawai za a bashi haka a cikin ainihin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-janna duk wanda ya shiga tafarkin neman ilimi ya shiga hanya mafi sauki ta samun aljanna to ita ya dauka me yasa take da sauki saboda kullun zai ta jin kaza yana kawo lada kaza hanyar tsira ne kaza in kai zaka samu lada kaza kaza in kai za a yi maka hukuma kaza sai guje wanda suke marasa kyau din ya biye ma wanda suke masu kyau da ka sai zama cikin sauki zai samu aljanna idan yayi aiki da iliminsa mun sani cewa yan uwa masu albarka hasada ciwo ne mummuna daga cikin cukan da zukatan dan adam ke fama da shi wanda kuma har nasoshi sun zo game da tankiya akan amma abin mamaki sai aka samu wani hadisi wanda ya togace cewa da za a yi mutum hasada akan ilimi to da ba komai ya cancanta falalar da ke ciki ta kai a ce wani ya gani ya ji kai ina ma da ni na samu wannan wanda wannan shine mafi karancin hasada shine ka ga ni'ima abun wani ka dinga fata da burin da ma kai ka samu kuma duk dan adam bai rabuwa da wannan fata da buri amma abinda ba a so shine ka wuce nan zuwa ga jin kyashi ko kuma fata da mummunan kudirin cewa sai ka kawar da wannan ni'ima to idan mutum yana da falalar ilimi to babu laifi wasu da basu kai shi ba ko suke kallon shi a matsayin abun koyi sifatan ina ma su samu ilimi irin nasu da ilimi da kuma wadata wanda mutum yake aikin kirki da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la hasada illa fitnai babu bai yiwa ai hasada inda har za a iya yi misali akan abu guda biyu yace na farko shine rajulun mutumin da atahu Allahu malan Allah ya ba mutum wadata da arziki fa sallatahu ala halakatihi fi amrillah sai kuma Allah ya baka karfin zuciyarka iya ciyar da dukiyar nan dan abin da Allah yake so tunda kan sadaka da kyauta da taimakon marayu da gajiyayyu da zawarawa da matalauta da makwabta da masu bara da duk wanda Allah ya ciyar kana taimaka musu to babu shakka wannan abin a kalle ka ne ai maka gifta dayan kuma shine wa rajulun atahu Allahu hikmata wanda Allah ya bashi ilimi fa huwa yaqdi biha yana aiki da ilimin wa yu'allimuha kuma yana koyar da ilimin wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim shi yana nuna falalar ilimi tare da aiki da shi da koyar da shi ba mujarradin sani din ba Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi summarizing gabaki daya abinda Allah ya bashi na aike da yayi masa a cikin abubuwa guda biyu da yake cewa masalu ma ba'athana Allahu bihi min al-huda wal'ilm misalin abinda Allah ya aiko ni da shi daga cikin shari'a da ilimi yace kamar ruwan sama ne wanda idan ruwan sama ya sauka zai sauka akan ƙasa iri akwai ƙasa wacce take mai yabanya idan ruwan ya zuba sai ta tsotsa kuma ta fitar da su akwai ƙasa wacce take faƙoce idan ruwan ya sauka sai ya sauka akan ta ya zurde ta gonoji ba ta ci amfaninsa ba kuma ta fitar da su ba yace akwai kuma ƙasa wacce take za ta tara ruwan ta mai da shi kogi ko rijiya a wasu su dinga diba kwatance ne yayi na mutane iri uku waɗanda kowannen su saƙon shi zai ishe su saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu za su ci amfanin saƙon ɗayan kuma ba zai ci amfanin sa na farko wanda zai ci amfanin saƙon shine kaman ƙasa wacce take wurin noma ne ruwa ya zuba yabanya ta fito ta fitar da tsirrai shine mutumin da ya ji Qur'ani ya yi imani ya aiki da gani ɗayan kuma shine wanda kaman ƙasa wacce take busasshiya ko faƙo wanda ba ta da ta mutu ba ta karɓar ruwa kuma ba ta tsirar da tsiro ko da ruwan ya zuba a kai sai dai ya gangare zuwa wani waje kai ba ka ce damuna aiki ba a wajen na ukun su shine kwatankwacin mutumin da wato kaman kogi wanda bayan ma ruwan ya zuba a wani waje zai taho ya taru a nan inda mutane daga baya za su dinga cin moriyarsa to wannan shine kaman misalin malami wanda ya sha ya koshi a ilimi kuma har ana samu daga nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kwatance abin da ke damuwar mu a ciki shine ya kira dukkan wa'azin da yayi dukkan wahayin da Allah yayi masa yace abu guda biyu ne al-huda shari'a wal ilm da kuma ilimi kaga wannan yana nuna cewa lalle ilimi kamar shine kashi 50 kenan bisa 100 na abinda Allah madaukakin sarki ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi ilimi wannan na shari'a da muke magana to shine kayan aikin ainihin wato annabawa dukkanin annabawa abinda Allah ya ba su kenan kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan gado ne da suke barwa na bayan su al ulama'u warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinara yace su malamai na addinin musulunci to magada suke ga annabawa kuma su annabawa ba su bar gadon komai ba in banda wannan ilimi da Allah ya ba su waɗannan nasoshin ɗan uwa masu albarka suna nan da yawa da yawa da yawa na takaitawa ne saboda yanayin lokaci insha Allah akwai littattafai da dama da malamai suka rubuta in Allah ya so da mu ishara akan wasu su a ƙarshe waɗanda suke magana akan ire-iren waɗannan falaloli da daraja da ilimi to baya ga alqur'ani da sunna babu laifi kuma mu ga wasu daga cikin maganganun malamai din magabata game da falalar ilimi a takaice kwarai da gaske na farkon da nake so na ambata mana ita ce wata magana da Ibn Rajab al-Hanbali yake faɗa a cikin dabun shi mai suna fadalu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf Ibn Rajab yake cewa la sabila ila ma'rifati Allahi wal wusuli ila ridwanihi wal fawzi bi qurbihi wa mujaratihi fil akhirah illa bil ilmi an-nafi' alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul malamin yace babu yadda babu wata hanya da zaka bi ka samu isa zuwa ga yadda Allah ka ci ribar kusanci ga Allah kai makwabtaka a lahira da mutanen Allah sai in ka samu ilimi mai amfani shine irin ilimin da Allah ya aiko annabawa da shi hakanan al-Thawri wato Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wani malami cikin tabi'ai yake cewa innama yutlabu al-ilm liyuttaqallahu bihi shi ilimi fa ana neman shi ne kawai dan a ji tsoron Allah ta hanyar shi yace wa min thamma fuddila to daga nan ne ya samu falala saboda hanyar samun jin tsoron Allah ne al-imam ibn hazm al-zahiri rahmatullahi alayhi shi kuma yana cewa law lam yakun min fadli al-ilmi illa an al-juhala yahabunaka yace da a ce ilimi bai da wata falala illa kasancewar duk mai ilimi zaka ga waɗanda ba su da ilimin yana musu kwarjini mai ilimi yana da wani kwarjini wa yuhibbunaka zaka ga marasa ilimi suna kaunarka wa annal ulama ayuhibbunaka wa yukrimunaka sannan su ma ƴan uwanka masu ilimi su ma suna son ka suna girmama ka lakana sababan ila wujubi talabi to wannan kada yayi sai sa dalilin da kowa zai nemi shi fa kaifa bisairi fadailihi fi dunya wal akhirah to ina kuma maganar sauran falalolin kaga wadancan wanda muka mata tun farko ƴan uwa masu albarka da sarauta da kuma wato wadata zaka ga galibi su masu sarauta mutanen da ke kasan su ba su cika san su marasa sarauta kullun suna jin haushin sarauta yanzu duk ƴan siyasa na bawashin su muke ji ba galibi da masu rike da makaman nan kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Muslim yace mafi sharrin shugabanni sune waɗanda suna jin haushin mutane mutane ma na jin haushin su ai kaga kusan haka yake sannan masu kuɗi galibin talakawa muna jin haushin masu kuɗi muna musu mummunan fata muna musu sharri da ƙagi a ce kuɗin ma ai na yankan kai ne kuɗin ma na ai na satan kuɗin gwamnati ne baka sai da muke samu kuɗin shi ba za ka yi ta wannan ƙasar ba dan galibi akwai wani takun saka tsakankanin masu hannu da shuni da talakawa akwai takun saka tsakanin masu sarauta da mulki da waɗanda ake mallaka to amma bangaren masu ilimi sai kaga su galibin waɗanda ba su da ilimi da ma waɗanda suke da ilimi to suna kaunar masu ilimi su kuma waɗancan waɗanda ba su da sarauta ba sa son masu sarauta kuma sarakunan isu-isu galibi yaƙi masu ki haka nan mar waɗanda ba su da kuɗi suna jin haushin masu kuɗi ko masu kuɗi isu-isu su ma cin didigin junan su suke duk da yake wannan ma ba ka rasa shi a wurin malamai amma dai a ɗabi'ance zaka ga mutane suna son malamai waɗanda suka rayu da su da wanda ma aka ji tarihin su yanzu da ra'an ba ce Imam Malik to kuwa sai ce Allah ya kafarta mishi Allah ya mai rahama da zaran an ce Shafi'i Abu Hanifa da zaran an ce Ahmad ibn Hanbal da zaran an ce dan Fodiyo da zaran an ce Abubakar Gumi sai kaga kullum ana cewa Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama wataƙila wasu su ban wata ba ganin su ba ba taɓa jin ko da cikakken labarin rayuwarsu amma za mu ji muna ƙaunar su a zuciya shine Ibn Hazm yake cewa to wannan kadai ya isa dalili da zai sa mutum ya so ilimi banda sauran darajojin da ilimi yake da shi al-Imam an-Nawawi shi kuma yake cewa al-ishtighalu bil ilmi min afdalil qurbi wa ajalli ta'at wa ahammi anwa'il khair shagaltuwa da neman ilimin addinin musulunci yana daga cikin ababan da suke mafiya girman abin da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah kuma yana daga cikin biyayya Allah mafiya girma da kuma wato ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun alkhairi har ila yau kamar yadda na ambata akwai maganganu da malamai suka faɗa da yawa akan wato neman ilimi da falalarsa da ainihin wato darajarsa na ga waɗannan za su isa a matsayin wato kwatanci to sai mun tsallaka zuwa ga abin da ni nake ganin yafi muhimmanci shine bayani game da aiki da ilimi da aka ci haɗarin da ke cikin rashin aiki da ilimi da kuma bayani akan wato falalar aiki da ilimi da abin da zai biyo baya haka tsakani da Allah a gani na ni kaina ban cancanta da wannan zancen ba ya kamata in za a yi wannan magana a neman mutumin da tabbas ya tabbata yana aiki da ilimin sa amma da ni da ku za mu iya wa junanmu shaida cewa kusan dukkaninmu ba mu aiki da ilimi kuma muna yin aiki da ilimi a wannan zamanin to muna yin wani abu ne da ni nake kiran shi da suna selective practice wato aikin zaɓo a zaɓa a zaɓa kowa za ka ga abin da ya dace da san ransa ko abin da yake ganin ya da wani interest a kai to shi yake zaɓa cikin karatun da ya tsani ya aiki da shi sauran kuma kawai shi kenan sai dai ya zama an dai sani ko kuma ya kau da kai ya kamar bai sani a cikin mu'amalolinmu da ibadojinmu da ɗabi'unmu da take-takenmu to haka muke wannan kuma yana da haɗari ƙwarai da gaske sai kamar yadda na ambata wata jarabawa ce Allah ya ba al'umma wannan zamani jarabawa ce daga tanan muna ganin ta kara shine abin da ya kwatance da shi na magana Ibn Mas'udin cewa ƙarshen zamani karatun zai yawa a bakin mutane amma aiki zai karanci a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa daga cikin alamun tashin alkiyama yake cewa idan zamanin ƙarshen duniya ya kusa daga cikin abin da zai faru akwai taqarubuz zaman lokaci zai kusa da juna yanzu nan gari zai waye kafin ka gama abin da zaka yi dare yayi kafin ka ankara a ce mako guda kafin ka lura da me ake ciki sai ka ji ana bacin wata kaza ya wuce shekara ta zagayo yanzu nan an gama watan azumi kafin mutane su gama watsakewa sai su ji ana magana babban sallah kafin su ankara sai su ji ana magana ai azumi saura wata kaza mutum ya wayi gari lokacin shi ya mai karanci ko kuma kamar wasu malamai suke gani za a wayi gari a cire albarkan lokacin mutum ya shekara da shekaru yana neman kuɗi bai samu ba shekara da shekaru yana neman ilimi bai iya komai ba ko shekara da shekaru yana wata harka yana siyasa amma har yanzu ya yi takara bai san iyakaci ba bai ci ba ta daga cikin ma'anan wai takarubuz zaman sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sannan wayanqusul amal to kuma aiki zai yi karanci aikin alkhairi zai yi karanci amma kuma za a samu yaduwar yawan karatu a ji kowa ya iya alkur'ani kowa in aka zo za a ci za a walima hada alkur'ani sai ka ji an ce yara ɗari kaza a wata riwayar wanda ke cikin littafin ainihin al-fitan na Ibn Waddah cewa za a wayi gari qur'ani zai yi saukin da hatta yahfazuhu kabiru was-saghiru wal mar'a za a wayi gari mutum wanda ya yi shekaru da yawa wanda a ɗabi'ance ana ganin kamar ya wuce lokacin koyon ilimi sai ka ji ya zauna shekara biyu uku sai a ce ya hadda alkur'ani ai ta salabatin kusa sannan yaro karami wanda bai balaga ba shi ma sai ka ga a ce ya hadda alkur'ani ai ta murna ce hata mata sai a wayi gari mata ma su zama mahaddata su cika gari kamar yadda duk muke gani waɗannan ababen a sa da za su faru da kuma Allah sai ya jarabci mutane da ƙarancin aiki da shi na farko dai ta fuskar cewa zamu shagaltu da rayuwar duniya ta hana mu aiki da alqur'ani kuma aiki da alqur'ani yana nufin duk abin da ka karanta kai aiki da shi gurgurun iyawarka an tambaye Aisha radiyallahu anha menene dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khulquhul qur'an in kana so ka ga menene dabi'ar manzon Allah tace ka karanta alqur'ani da Allah ya ce mishi yayi kaza zai idan Allah ya ce mishi ba kaza ya bari to mu kuma mun shagaltu da rayuwar duniya ba kuma muke ba ko kuma abubuwan da yanayin rayuwar da ake ya tansa samu ba za ma mu iya yin aikin ba da wanda ake karantawa game da al-hudud dokokin da Allah ya zartar akan sata akan kazafi akan shan giya akan zina ina jin cikin mu na ba wani taba ganin da ake aiwatar da su sai ka ji labari a ce an ce a makka ana aiki da su amma dai mu dai a nan kasashen mu an daina aiki da su tuntuni babu ma wanda yake ganin cewa zai yiwu ai aiki da su babu wanda yake ganin haka kaga wannan yanzu wannan collective abin nan ne matsala ce ba ta individuals bane dukkanin mu ne muka yi ittifaki cewa to a daina aiki da su a cire su a sa penal code ko criminal procedure code ko wani ne to akwai kuma ababen da karancin fahimta alqur'ani zai ja a daina aiki da su ba a san su ana karantawa kullum ana wucewa ta kan ayoyi amma saboda ba damuwa akai da ma'ana alqur'anin ba abinda aka damu da shi ko shine haddace harafin zaka iya samun malamin ma da ke karanta da alqur'ani wata kila shi ma harafin ko ya haddace shi bai san ma'ana shi sabon malami ne da ke karanta a makaranta irin ta gargajiya ta makaranta allu ko makaranta hadda irin ta zamani sai ka tarar shi ma bai san ma'ana abinda ke karanta ba shi dai ya dai haddace kawai ya haddace ya karanta yayi laushi da shi amma menene ma'ana waɗannan ayoyin to bai sani ba alhalin su kuwa a zamanin sahabbai kamar yadda nassoshi suka tabbatar idan aka koya wa mutum aya goma ko aya biyar to ba za a tsora mishi wasu ayoyi ba sai an koya mishi hukunce-hukuncen kuma sai ya yi aiki da su to ana nan zamani na ta tafiya ana ta nesa da zamanin annabta har muka sami kanmu a cikin wannan yanayi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allah ya tsiratar da mu to bari mu ishara zuwa ga wasu maganganu na malamai cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu game da aiki da ilimi Abu Darda Waymir Allah ya kara masa yadda sahabi ne mashhuri cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wata magana yana cewa innama akhsha an yad'u wani rabbi yawmal qiyamati fayaqulu ya Waymir faqulu labbayka ya rabbi fayaqulu madha kuma amilta bi'ilmik yace wallahi babu abin da nake jin tsoro a ce ina tana cewa ranar alkiyama Allah zai tsaye da ni gaba gare shi ce kai Waymir ce ya Allah na karba maka na amsa sai Allah ya tambaye ni yace me kai da iliminka yace babu tambaye take ba ni tsoro kamar wannan kuma akwai tambayoyi wanda suke fundamental kowa sai an mushi su a ranar alkiyama kuma ne cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan tazula qadam ibn adam hatta yus'al an arba'i babu wani dan adam da zai je lahira a ce kawai ya wuce sai an tambaye shi akan waɗannan abubuwan guda daga ciki akwai za a tambaye shi akan ilimin sa za a tambaye shi akan rayuwarsa da yayi an umrihi fi ma afna wa an rizqihi min ayna kasaba wa fi ma anfaqa wa an shababihi fi ma abla za a tambaye shi game da din rayuwarsa me yayi a rayuwarsa za a tambaye shi particularly game da kuruciya shekarun kuruciyarsa ya aiwatar da su sannan za a tambaye shi game da dukiya tambaya guda biyu akan dukiya A al B min aina kasaba a ina ya samu kuɗin da ya mallaka wa fi ma anfaqa sannan ta yayi spending din su sai kuma tambaya akan an ilmihi za a tambaye shi game da iliminsa tambaye ta ce kaifa amira bih yayi aiki da ilimi yace to a cikin wannan tambayoyin tunda Abu Darda watakila bai da kuɗi masu yawa da tambaya za ta mishi nauyi akan ainihin wato kuɗi watakila bai yi wani ta'asa a cikin kuruciyarsa ba bawan Allah ne mai sallar dare da azumi yace amma ina jin tsoron tambayar ta shafi batu akan ainihin wato ilimi din nan aka ce mana a lahira me kai da iliminka yace wallahi ina jin tsoron wannan tambaya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda yake bayani akan wasu ababe da su faru a ranar alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuja'u bil rajul yawm alkiyama, za a zo da wani mutum ranar alkiyama fa yulqa fil nari, a wurga shi gidan wuta. Allah ka tsare mu. Yace annabi yace fa tanzariqu aqtabu, idan wuta ta kona shi sai cikin shi ya fashe, kayan cikin shi ya zube a ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yaduru biha kama yaduru al-himaru birraha, sai dinga yawo a cikin gidan wuta yana jan hanjin shi a ƙasa yana kururuwa kamar yadda jaki da yake juya sigarawan doki yake jujjuyawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa tastamiu alaihi ahlun nar, duka yan wuta da suke cikin azaba fa sai su manta da azaba, sai su zo kallon tashi azaba, sai a tara ana kallon sa. Idan suka kalle shi sai wasu su gane shi a ciki, sai a ce ai ko wane ne yayi, ai wane ne, wane ne wannan wanan, sai ai ba shi kai ya ake ka shigo nan. Idan mun ga mashaya giya da masu tsafi da masu kaza a cikin gidan wuta, dama ana ganin sun cancanta su zo gidan wuta, amma kai fa a duniya kai ne kake mana wa'azi, kake cewa mu yi kaza mu bar kaza, kana umarnin mu kana hana mu, me ka zo yi a nan? Wato za su ga wani malami wanda baya aiki da ilimin shi a wajen. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ya ce da su, ai na kasance abinda nake umurtar ku da shi ni ba na aikatawa, abinda nake hana ku ne kuma shi nake, ka ji hadarin ilimin da ka sani ba ka aiki da shi kenan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da haka za mu ga cewa malaman magabata sun kasance suna ba da muhimmanci sosai wajen aiki da ilimi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana daga cikin malaman da a cikin tarihinsa aka ce duk hadisin da ya karanta sai ya aiki da shi, da haka har ya karanta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba yi mishi kaho ga kuɗin da ya baiwa wanzamu, shi ma sai da ya aka mishi wannan kahon kuma ya ba da irin wannan kuɗin. Hatta baiwa da ya siyo wa matar shi za ta dinga taya ta aiki a gida, sai ya sa mata irin sunar baiwar da take ma aiki a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Raihana. Yace bari ne koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan baiwar sa kenan, duk karatun da ya sani to sai ya aiki da shi iyayensa. Haka Imam Shafi'i ya karanta wani hadisi aka ce za ka yi aiki da wannan, yace me zai hana ni aiki da shi, ko kuna tsammanin ni Kristan da cross ne a wuyana? Al-Hasan al-Basri wani lokaci a garin Basra ya kasance mutum ne wato wanda Allah ya bashi kalma, Allah ya bashi ƙarfin murya ana jin maganarsa. To akwai bayi sun yi yawa a garin, sai suka zo suka same shi algafata malam, mutanen garin nan masu arziki iyayen gidanmu suna jin maganarka, don Allah muna roƙonka idan ka zo wa'azi ranar Juma'a hudubar ka ta Juma'a, to kai musu wa'azi akan falalan ƴan bayi, watakila mu samu su ƴanta mu. Sai ce to shikenan naji. Juma'a ta yi aka ji shiru bai wannan wa'azin, Juma'a ta sake zagayewa aka ji shiru bai wannan wa'azin, har sai da aka yi kamar Juma'a uku ko hudu yake yin wannan wa'azin, har sun cire rai cewa to malam baya so ya taimake mu. Ranan kuma sai aka je yana yin wannan wa'azi akan ƴanta bayi, kin yaddarsa a wannan rana da ya gama wannan wa'azi duk mafi yawan bayi aka ƴanta shi. To sai suka zo gida za su mishi godiya, bayan da suka mai godiya suka mai addu'a, sai suka ce to amma algamata malam, muna so mu ji me ye hikimar da ta sa baka yi wannan wa'azin ba sai da aka yi makonni. Sai ce abin da ya sa ban yi wannan wa'azin ba, a lokacin da kuka faɗi wannan karatun sai na gane ni ma ba na aiki da shi, sai na ga cewa ko na faɗa ba zai yi tasiri, shi ne sai da na jira na samu yanayi ni ma na ƴanta nawa bayin, na fara aiki da karatun sannan na zo na gaya wa mutum. Ya ce kuma kun ga yadda Allah ya sa abin albarka. Ina fata mun fahimci wato yadda su suke gani bai kamata kawai ya zo ya hau mimbari ya fara wa'azi akan jama'a a yi sadaka kuma shi baya yi, jama'a ƴanta bayi kuma shi baya ƴantawa, jama'a ku dinga sallar dare kuma shi baya yi, jama'a ku dinga azumi Litinin da Alhamis, jama'a ku taimaka wa iyayenku kuma shi ne taimaka musu, jama'a ku taimaka wa makwabtanku. Wato duk abin da za ka yi wa'azi in kana so ya yi fa'ida, to yi kokari ka fara aiki da shi, ba sai mutanen sun sani ba cewa kana aiki da shi, amma Allah zai sa albarka a cikin muryarka idan kana aiki da shi. Al-Imam Shatibi yana cewa shi a ganinsa kamar yake cikin muwafaka, ya ce ilimi da kake ganin shi wasila ne ba gaya ba, wato ba shi ne asalin abin nufin shi ne ya baka dama ka ji tsoron Allah kai biyayya ga dokar Allah. Ya ce don haka duk ilimin da ba a bin Allah da shi ce to wannan bai da bambanci da jahilci, bai da bambanci da jahilci. Makalla jama'a ko da ilimi ne na yanzu a ce mutum ne likita na asibiti kuma a gidan shi ga mara lafiya, amma ya kasa mishi prescribing ko ya diagnosis din me ke damun sa balanta na ya bashi magani saboda tsabin lalaci kawai mutanen gidan sa ta cewa likita yaro bai da lafiya yace to ku kyale ni wannan ai ina cikin wani hidima ne to yanzu me yi amfanin wannan ilimin nashi ke dole a fara taranto ko dai ƙarya ma yake ba likita bane shi domin ya kasa biyan buƙatar kanshi a cikin gidansa game da ilimi to kamar haka ne ilimin musulunci wanda baka aiki da shi zai zama to menene amfanin sa kenan me yi amfanin sa hakanan kuma al-Imam Ibn Jawzi Abdurrahman Ibn Jawzi yake cewa laysa al-ilmu bi mujarradihi nafi'a shi ilimi a kashin kansa bai da wani amfani wa inna ma yunalu naf'uhu yanalu naf'uhu man ta'allamahu lil amal wanda yake samun falalar ilimi da darajar sa shine wanda ya koye shi dan yayi aiki wanda da ya koye shi dan yayi aiki to shine yake samun falalar sa to abin da ke so mu lura a nan jama'a idan muka ji wannan soshin galibin mu sai mu dauka to ba da mu ake ana magana da manyan malamai ne dai wanda yake jin labarin su ko wanda muke ganin su a TV ko wanda muke zuwa masallaci a unguwa suna mana wa'azi da su ake ba da su ake kade ba jama'a har da mu sauran mutane iya abin da ka sani na karatun alqur'ani shin kana karanta shi kana tadabburi a cikin sa kana aiki da abin da ka sani kana iya koyar da wani ko da cikin iyalanka ne wannan yana cikin aikin da yake a kanka da ilimin ba wai sai wanda ya tara da yawa ba sannan shin menene alakar ka da Allah ubangijinka Allah yana ba da labarin cewa ranar alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo ƙara shi kanshi alqur'ani zai kawo ƙara wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah yace da yace manzo zai zo yace ya Allah mutane na sun yi watsi da wannan alqur'ani malamai suka ce watsi da alqur'ani mataki 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 mafi hadari shine watsi da dokokinsa da karantawarsa mutum ya dinga abin da ya ga dama contrary daga teachings na alqur'ani sannan daga ciki kuma akwai daidaita matsayin alqur'ani da ilimin da ke cikin sa da wani abin da ba shi ba daga ciki kuma akwai kin koyan karatunsa ko kuma kin maimaita karatun da kuma wanda ya haddace ya bari har ya manta ko ya wasa da shi har ya zama haddace ta lalace to duk wannan ya daga cikin siffofi na kauracewa alqur'ani mai girma to ka kaddara Allah madaukakin sarki ya anshi ƙara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutane waɗanda suka aikata wannan laifin menene muku musu kenan babu shakka muku musu tana da hadari sosai Allah ta bayyana da haka shi sai zamu ga malamin musulunci suka tashi haikar wajen karantar da al'umma wannan qadiya ta muhimmancin aiki da ilimi da kuma bayyana musu abin da ke cikin rashin aiki da ilimi na zargi da abin Allah wa dare akwai al-Imam Al-Hafiz Ibn Asakir al-Dimashqi wanda ya rasu ne tun shekara ta 571 ya da littafi mai suna dhammu man la ya'malu bi ilmihi zargi da yin Allah wadare da wanda baya aiki da iliminsa wanda wannan littafi asalin tarihinsa an ce wani gari ya je bakunta suka ga babban malami sun yi baku sai suka roƙe shi cewa Allah gafarta malam to ko za ka yi mana wa'azi a masallacin to shine ya zauna bayan sallar juma'a tsakanin sallar juma'a zuwa la'asar sai ya musu imla'in waɗannan hadisai ne kamar guda 50 kamar yadda masu tarihi ke bada labari majalisin ma ba a gama shi ba saboda da kuka ya tashi a wajen saboda damuwa da tsorata da irin abin da yake cikin hadisan na hadin sai ya yasa wannan tafsirin suna zammu man la ya'malu bi ilmi Allah wadare da wanda baya aiki da ilminsa kafin shi a can baya akwai al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi shi ma da tafsirin mai suna iqtida'ul ilm al-amal yace wato koyi da masu ilimi ake so a gani da resu shine a ga aikin su Bahaushe ma yana yin wannan karin magana yana cewa ka ji fadan malam kaka aikata aikin shi kaman shi ma Bahaushe yana zargin wanda bai aiki da ilimi ne ko wato daga cikin abinda Allah yake jarabtan wanda bai aiki da ilimin sa kamar yadda muke magana a kan Hasan al-Basri in can shine sai kaga ana ji ana gani fa gaskiya yake fada amma mutane ba su da da zamu san wani malami a cikin unguwa ko a gari a ce misali mun san shi baya mutunta iyalansa yana gulakanta matarsa bai daukan dawaye yayin shi yadda ya kamata inda zai zo masallaci mana wa'azi akan kula da iyali mun san cewa kula da iyali na fa gaskiya ne ko amma ba za mu gamsu ba ce kaji ba a bakin shi za a ji wannan a dabi'ance kowa ba zai yadda ba ce da Allah ka duba ka ji wai yanzu bai ma jin kunya wani ne wai yake wa'azi akan ta maimakon mu bar shi da halin shi mu bi gaskiyar to amma Allah zai kwashe albarka akan gaskiyar da yake fada na san wannan ko da a tsarin boko ne za mu san wannan inda a ce muna aiki a wata ma'aikata sai a ce shugaban wajen director din ko DJ ko waye kullun latti yake zuwa amma ta nan kuma ana zuwa briefing sai ce zai wa sauran ma'aikata saboda da shi tankiya akan ba za a dinga bari ana yin latta a ma'aikatar nan ba za ka ko ya fara za a fara kallon juriya ne ana gani Allah ji wannan zai mana raina hankali tare da cewa abin da yake faɗa ba daidai ne a je aiki akan kari daidai ne amma tun da shi bai zuwa to ba za a je ba inda kuwa zai dauki aikin a aikace kullum a zo a gan shi 8 o'clock yana kan desk ɗinsa to sai kaga kowa ya gyara baya buƙatar anan sai yayi magana wannan yana daga cikin tasirin aiki da ilimi fiye da wato faɗa a baka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi sulhu hudaybiya a musan tarihin sulhu hudaybiya da ya ce wa sahabbai to kowa ya je ya yanka hadayarsa tunda ba za mu samu shiga makka ba sahabbai sai suka fara tsananin hanya zai yanka hadaya a nan kuwa a ce mun tafi tun daga madina mun dauko harama tun daga zulhulaifa mun yi tafiya sama da kilomita 400 ga mu ga makka mu shiga ba a ce mu yanka hadayarmu suna ganin wannan kai hanya zai yi kuwa amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin tenti inda matarsa take Ummu Salama ya gaya mata abin da ke faruwa ta ce mishi abin da za a yi ka je kai ka kwanta da raƙuma ka kai su ga kayan katin kaka ce kowa komai ana yin haka ko shikenan kowa ya ta yanka nashi tunda an ga aikace yayi aiki da wannan ilimin shikenan kowa ya aikata wato tasirin aiki da ilimi yafi muhimmanci fiye da tasirin yawan faɗa da maimaitawa a faɗa a cika ai aiki to ya fi da yawan faɗi babu aikatawa wato inda za mu samu wani jagora wanda shi wa'azin da yake mana a aikace kawai muke ganin wa'azin za mu gan shi da kyawawan ɗabi'u da halaye na gari da kyautata wa mutane da sakin fuska duk inda ake wata hidima ta al'umma za mu gan shi duk inda aka ce a kawo sadaka a taimaki addinin musulunci ko wasu masu bukata za a ga ya taimaka muna jin labarin mu'amalar shi da makwabtan shi da al'ummarsa muna ganin shi a wajen yawaita bautar Allah kullum a sahun gaba wajen sallah a ce wannan shine shugabanmu shine mai anguwanmu ko shine shugabanmu a ma'aikata ko shine commissioner ko shine waye zaka ga kowa zai yi koyi da wannan aikin nashi ko da bai taba cewa wani kai kaza ko ka bar kaza ba wato yin wa'azi a aikace yana da tasiri sosai fiye da yi da baka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu baki suka zo gare shi kamar da yake cikin sayyid muslim wannan baki da annabi ya kalle su mutanen kabila ash'ariyawa ne sai ya gansu cikin talauci aka ce kafafunsu sun yi busu-busu kayan jikinsu ma wani kayan jikin shi ma da kirkiri mai sha'awa sai yana tarewa yana kamo gefen mayafin shi yana tarewa alamar sana cikin yunwa da talauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa ya ce wa zai taimaka wa waɗannan to kuma sai duk waɗanda suke wurin su ma ba su da shi amma sai wani ya yi yunƙuri sai maza sai ya fice daga masallacin gidan shi na kusa da masallaci sai je sai ya samo wani abin sadaka mai gwaɗi sai ya zo ya ce ya manzo Allah ga nawa to yana kawo wannan da mutane suka ga yayi kokari aka tuna wani fa ba mai wadata bane kokari ne kawai sai kowa ya dinga tafiya yana kawo kowa ya dinga tafiya yana kawo a lokacin ne annabi ya faɗi wannan hadisin nashi mashahuri man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu amaluha ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya koyar da wani kyakkyawan abun koyi a musulunci to yana da ladan wannan aikin da yayi da ladan waɗanda suka yi koyi da shi abin da ke so mu kalla shi ne kaga wannan bawan Allah ba fa wai ya maimaita wa'azin da aka yi bane aiki yayi da yayi aikin mutane suka gani suka kwaikwaya duk sanda kai aiki na gari mutane za su gani su kwaikwaya kuma za ka ci amfanin ladanka da ladan kwaikwayan da suka yi da haka shi sa na faɗa ta farko cewa wato ni ina ganin hadarin yafi
game da wajen aiki da ilimi fiye da mujarradin koyon sa ba mu da inkari ga baki din mu akan cewa ilimi abu ne mai falala amma inda muke da matsala shine yadda muke aiki da shi to a ƙarshe bari na ba mu wasu wato kamar recommendations ta yaya zamu mu dinga aiki da ilimi ta yaya zamu mu mori ilimin mu ya zama kawai ba sanin shi kade muka yi ba amma muna aiki shi daga cikin abin da malami suke fada abin da yake makawa mutum game da aiki da ilimi shine kullun ya dinga tunan cewa wannan ilimin asalin manufar shi ita ce aiki ka dinga tunan cewa manufar ilimin aiki ne da shi da zan yi kwatance da ilimin likita babu laifi mu ƙara yin wannan kwatancen duk mutumin da kaga ya dauki dan sa ko yar sa ya kai shi medical school cewa yaje koyi aikin likita babu shakka za a yi wannan tunanin cewa ana so ya taimaki al'umma duk wanda kaga ya kai dan shi ko yar sa cewa ta karanta medicine ko ya karanta medicine ana tunanin wannan karatun dan taimakon al'umma za a yi shi ba wai dan kansa to da za a ce ya gama karatun nan gaba daya sai a ce to shikenan wannan karatun ka aje shi kawai ba yi da wani amfani yanzu kuma ka kama wani aiki me za mu kalla mu sauran mutane za mu kalli to wannan ya bata lokaci ai wannan karatun bai da amfani ba yake da shi kuna ko a ce wanda ya karatun zai samu arziki da wadata da shuhura ta wani fanni amma za mu dinga jin cewa kai amma fa yi asarar rayuwarsa ya koyi wani ilimi wanda mutane ke tsananin bukatarsa amma kuma ya daina yi da shi in akwai likitoci a nan za su fi mu iya fahimtar wannan za su fi mu iya fahimtar cewa likita saboda bukatar mutane zuwa ga masana kiwon lafiya to babu abin da ya kamata ya yi illa ya cinye rayuwar shi a wajen wannan aikin da zai koma siyasa ko kasuwanci ko wani aiki can daban wanda bai da alaka da wannan to da za mu ga cewa abin da dai ya koya to bai amfane shi kuma domin amfanin ba nashi ne shi kadai ba to haka ilimi yake in mutum ya koye shi bai aiki da shi ko to bai amfane shi da haka kullum mutum ya kokarin yana tana cewa to aiki fa shine manufar wannan ilimi na biyu sai kuma wato koyi da magabata wajen aiki da ilimi mun ambaci daya ko biyu daga cikin wasu magabata waɗanda aka san su wajen aiki da ilimi wannan kuma yana nufin sai mun san tarihin su mun san suwaye su mu je ya suka mu'amalanci karatun su tun daga cikin sahabbai waɗanda da zarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da za a yi to ko za su fara aiki sai mu wa mu dinga yin haka nan sannan abu na uku shine fahimtar karatun ya zama a canza tsarin yadda ake haddace alqur'ani yadda ake koyar da ilimi ya zama ana koyar da shi tare da sanin ma'anarsa idan mutum yana koyan qur'ani da sunna da fiqhu da tauhidi ya san ma'anar abin da yake koya kada kawai din karanta mujarradin larabcin a fassara zuwa yaren da ya iya wanda zai sa ya gane sannan kuma malamai su tsayi wajen ganin cewa ɗalibansu da masu sauraron su sun yi aiki da ilimin a aikace shi yasa yana daga cikin abin da zamu lura a makarantu a kula da ganin cewa yara sun yi aiki da ilimi tun daga kan kulawa da lokacin sallah a makarantun boko ne ko na arabiya ko na islamiya wajibi ne a kula ga cewa yara sun yi aiki da ilimi a kula da tsaftar su da kyakkyawar ɗabi'ar su da yadda za su dinga riko da gaskiya da girmama na gaba da su da sanin ya kamata da taimakon junan su da kulawa da ibadoji a aikace a ga cewa an damu masu koyar da su da malaman su su damu sosai da cewa wannan ilimin aiki ake so ku yi da shi har ya shiga cikin mindset din su cewa to ilimin nan fa na aiki ne ba na koya bane kadai wannan za su taimaka sosai wajen ganin an samu wato yanayi na aiki da ilimi dan uwa sa albarka kan na cika mu da surutu da yawa ina ganin ya kamata na ja burki a nan musamman gashi gari ya riga ya fara wayewa kuma dama mun yi alƙawarin cewa awa ɗaya kawai za mu ina ga awa ɗin ta ma cika insha Allah abinda na faɗa ya zama daidai ya dace da abinda Allah yake so ina fata Allah madaukakin sarki ya bani ladan faɗan shi mu kuma saura Allah ya bamu ladan saurare Allah ubangiji ya gafarta mana zunuban mu gabaki daya wanda ya zama kuskure Allah ya gafarta mu ni da ku gabaki daya na addu'a ta fatan alkhairi ga waɗanda suka tsara wannan zama Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su ladan da yake bai wa duk wanda ya samar da wani aikin alkhairi Allah ubangiji ya samar da mafita a wannan ƙasa tamu
wanda muke fama da fitintunu da rigingimu da abubuwa na tsoro da tashin hankali muna roƙon Allah wanda ke sarki ya kawo mana mafita Allah kuma ya jika magabatan mu da iyaye da malamai da sauran wanda suka rigaye mu Allah kuma ya sa mu cika da imani yadda Allah ya hada fuskokin mu anan ya Allah muna roƙonka ka hada fuskokin mu cikin rahamarka cikin ceton manzanka cikin aljanna kamar daukakiya Allah kuma ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله